الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 8 ga watan Rajab, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wadda ta yi daidai da 20 ga watan 1 miladiya ta 2024. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة. لتافينينا ببام مالمي دكتور عبد السلام ابن عبد الله السليمان. كما وانا شيني درسينا شدا اتشون وانا لتافي مع البركة. إذا كنتنا بايا درسين دي قباتا من يكاراتوني قمدا وسؤال أمرا دسكة دا علاقة دا haifar lafiyayyen yara da kuma samun yara masu tarbiyya. Inda malam yake cewa lokacin da mace take da ainihin wato juna biyu, to ya kamata ta kiyaye abubuwan da ka iya cutar da dan da ke cikin cikinta a lafiyarsa, ko kuma ta lalata yanayin halitta ko ta bata halittar shi wannan jaririn. Daga cikin irin abubuwan da suke da tasiri wajen haifarwa da jariri matsala shine akwai kwayoyi da kuma magunguna barkatai ba tare da ainihin wato umarni da aka samu daga masana harkar lafiya ba, sannan da kuma abin da ya shafi haske irin na radiation. Sannan akwai ayyuka masu wahala, akwai abin da ya shafi shan taba, sigari daga ita uwar, ma'ana mahaifiyar jaririn ko kuma mahaifinsa. Sannan akwai shan kayan maye da kuma ainihin wato abin da ya shafi kayan da ke sa buguwa, kamar ainihin wato kwankwadar giya da sauran nau'o'in haka. Sannan mun tattauna game da yin bushara lokacin haihuwa. Idan Allah madaukakin sarki ya azurta musulmi da samun haihuwa, an sunnanta yi masa bushara ko yin bushara lokacin haihuwar. Kamar yadda bushara tana iya kasancewa da isowar ainihin wato biqudumi al-maulud, wato dab da haihuwar shi abinda za a haifa din, ko kuma lokacin haihuwar shi abinda aka haifa din. Mun karanta wasu ayoyi daga cikin Alkur'ani da suka nuna cewa yin bushara din abu ne wanda yake addini. Kamar ya Zakariya, inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya wa basharnahu bi gulamin Halim wa basharnahu bi Ishaq nabiyyan min as-salihin. Sannan an sunnanta yin sujudu shukr, mutum yayi sujadar godiya ga Allah lokacin da Allah madaukakin sarki ya ni'imta shi da samun wata ni'ima. Ko dai ainihin wato samun wata ni'ima ko kuma yayi masa wata matsala, sujada ce guda daya da ake yi kamar sujudu tilawa. ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abun farin ciki ya same shi yana faduwa yayin sujada dan godiya ga Allah madaukakin sarki. Sannan sayyidina Abubakar shi ma lokacin da ya samu labarin an ci garin Yamama an kashe Musailamatul Kazzab, to shi kansa annabi wato sayyidina Abubakar radiyallahu an ce shi ma yayi sujudu shukr, kamar yanda Ka'ab ibn Malik shi ma yayi sujudu shukr lokacin da aka yi masa bushara da Allah ya karbi tubansa. To mun karanta kuma falalar tarbiyantar ƴaƴa mata a musulunci, wanda a gargashin wannan zamu gane kamar yama wato yafi girman lada da falala tarbiyantar ƴaƴa mata fiye da ƴaƴa maza, domin ga nassosi da suka zo game da kula da kuma tarbiyar ƴaƴa mata wanda baka da irin wannan nusus din wanda suka zo karara da suka ware ko suka ambaci ƴaƴa maza. Amma malai yake cewa babban abin takeici shine abin da wasu daga cikin mutane kan aikata duk sanda aka yi musu busharar sun haifi ƴa mace, to suka nuna fushin su a fili ba goye ba. Wannan ɗabi'a ce da kuma aiki irin na maguzanci na mutanen jahiliya, wanda Allah madaukakin sarki ya zargi mutanen jahiliya akan wannan mummunar ta'ada na nuna damuwa da takeici da bakin ciki idan aka ce an haifa musu ainin ƴa mace. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. سنن كي أمتين كنا أبا أحيبتا نمجي يكو أحيبا مكا ياما شبا مسألة بني كوي متكر واند الله تعالى يباكا الهيري نغريكا domin mutum bai san a ina alherin yake ba, shin a tattare da ɗa namiji alherin yake ko tattare da ƴa mace? Dan haka fa in karihtumu hunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'ala Allahu fihi khairan katira, abubuwa nawa kake kuma Allah ya sanya alheri mai tarin yawa a cikin su. Dan haka albanat za su iya wato ƴaƴa mata za su iya zame wa mutum alkhairi a duniya da lahira, kuma sannan kin su ya ishi mai kinsu wato a sa shi a cikin layin waɗanda suka ƙi yarda da abin da Allah ya ba su. Sannan wani kuma za ka ga yakan muna na mu'amalar sama da iyalinsa, mu'amala wadda take marar kyau, laifinta kawai saboda ta haifa masa ƴa mace. Wani lokaci mutum ba ya ƙaurace mata ko ya sake ta ko kuma ya ci gaba da cutar da ita da nau'o'in cutarwa da aibatawa. To wannan dukkan abubuwa ne waɗanda suke mutanen jahiliya aka sani suna yin irin wannan. Ka sani cewa Allah ya azurta ka da ƴaƴa mata ba wulakanci ba ne, ba kuma Allah madaukakin sarki baya son ka ba ne, bal ma karrama ka yi, domin akwai wanda sun fi ka karamci sun fi ka girma a wajen Allah. Allah ya ba su ƴaƴa mata, inda malai ya ba mu misali kaman annabi Lut alaihi salam, kaman annabi Shu'aib alaihi salam. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muke ta karanta yana da yaya wajen guda bakwai, amma dukkanin su rasuwa suka yi babu wadda ta rayu bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, har Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ganin jikokinsa guda biyu, har kuma zuriya ta biyo bayan su sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa mata ita ce Nana Fatima, Allah ya ƙara mata yadda. To har mun karanta baitin wani mutum cikin Larabawa ko Abu Hamza Ad-Dabbi, shi ma da matarsa ta haifa masa ƴaƴa, wato ta haifa masa mace, ya nuna bacin ransa sosai, amma cikin hikima da ainihin cikin waka ta dawo da shi, ya kuma fahimci cewa bai kyauta ba yayi kuskure. Da haka yau za mu tashi fadlu tarbiyati binatin wahida. A wancan satin mun karanta wasu hadisai, man kana lahu thalathu banatin, wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata guda uku, ya taro su zuwa gare shi, ya tausaya musu, ya ɗauki nauyin rayuwarsu, ya tarbiyantar da su, ya aurar da su aljanna ta wajaba a gare shi. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce idan ƴaƴa matan guda biyu ne, bai ce ko da guda biyu ne. Dan haka akwai hadisin man ala jariyatain, ko wanda duk ya ɗauki nauyi, ya ciyar, ya tufatar, ya ilmantar, ya tarbiyantar da ƴaƴa mata guda biyu, yayi tayi har suka balaga, zai zo ranar tashin alkiyama manzo Allah yace da ni da shi kamar haka a cikin aljanna to yau za mu tashi hadithin falalar idan kuma guda ɗaya ce fa tunda mun ji falalar wanda Allah ta'ala ya bashi yaya matan sun guda uku mun ji falalar wanda Allah ya bashi yaya mata guda biyu to za mu ji fadlu tarbiyati ibnatin wahida falalar tarbiyantar ya mace guda ɗaya عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي من كانت له أنثى واند الله يأزر تاشد هيفر يامتي فلم يئدها ببني تبا درانتا كوكما بكشي تبا ولم يهنها بولا كنتد إتبا ولم يؤثر ولده عليها ببيبي تتنسى akan ta ba ya'ani az-zukur ma'ana bai fifita ƴaƴansa maza akan ta ba adkhalahu Allahu al-janna Allah ta'ala zai shigar da shi ainihin wato al-janna na fata gane Allah madaukakin sarki zai shigar da shi al-janna saboda irin wannan abu da yayi Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ƴa mace kuma bai kashe ta ba bai irin abin da mutanen jahiliya suke yi ba sannan kuma bai zamanto ya wulakantar da ita ba ta yanda yake wato mu'amalantar ta kamar ba shi ya haife ta ba bai fifita ƴaƴansa maza akan ta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya haka Allah madaukakin sarki zai shigar da shi ainihin wato cikin aljanna mafhum Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi wa an fadli man qama bi tarbiyati ibnataini aw ukhtaini game da falalar ko wanda ya tsaya ya kula da tarbiyantar ƴaƴa mata guda biyu aw ukhtaini ko ƴan uwansa mata guda biyu wato wanda ya tsaya ya bada kulawa da tarbiya ga ƴaƴansa mata biyu ko kuma kannansa mata guda biyu to akan haka mun samu falala da aka samu an ruwaito akan haka yarwi Anas ibn Malik Anas dan Malik radiyallahu anhu ya ruwaito hadisi fa yaqulu yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم من آل ابنتين واندا اينين واتو يكولا كويا اينين واتو لو كنوين يا ما تاغو دابيو او ثلاثا كو اكو او اختيني كو كننس ما تاغو دابيو او ثلاثا كو غدا اكو حتى يبن ايام فسلن عنه حسك ربودشي bi tazwijin aw mautin har suka rabu da shi ta hanyar aurar da su da yayi ko kuma suka mutu ko kuma aw ya mutu an hunna ko kuma shi ya mutu ya bar su an gane ko duk wanda ala suka ce anfaqa alaihinna wa qama bi mu'unatihinna wannan shi yake nufi da ala wanda ya tsaya wajen ciyar da su shayar da su tufatar da su sannan wa qama ya jajirce bi mu'unatihinna da daukan dawainiyar su da wahalhalun su to duk wanda yayi wannan yayi wa ƴaƴansa mata biyu ko uku ko kannansa mata biyu ko uku hatta ya binna har suka rabu ko kuma hatta ya binna zai karanta mana can gaba yace ani tastaghanil wahidatu minhunna ar-ri'ayati har shine aurar da su din har kowace daya ta wadatu ga barin kulawarsa ta zama to yanzu ba a karkashin sa take ba kaga kenan hatta ya binna har suka rabu ta hanyar ya kowace ya aurar da ita ya kai ta dakin mijinta aw mautin ko kuma kowace ta mutu kafin ma aurar da ita kuntu ana wa huwa fil jannati ka hatayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni da shi kamar haka muke a cikin aljanna wa ashara bi usbu'ihi alwusta wallati taliha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da hannunsa ainihin wato na tsakiya da wanda yake biye da na tsakiya yace haka muke da shi a cikin ainihin wato aljanna wancan hadisin na farko hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 5146 Imam Ahmad ya ruwaito shi ma a cikin Musnad mujalladi na 3 shafi na 426 hadisi na 1953 haka Ibn Abi Shayba shi ma ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisin kuma da muka karanta na karshen shafin shi kuma hadisi ne wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi a mujalladi na 19 shafi na 470 zuwa 480 zuwa 481 hadisi na 12497 haka ibnu hibban a cikin sahihin littafin sa mujalladi na 2 shafi na 191 hadisi na 447 wal lafzu lahu wannan lafazin da muka karanta lafazi ne na ainin shi ibnu hibban sanan hadisin sahihi ne ala shartu shaykhain an gane ko hadisi ne sahihi ala shartu shaykhain to wancan hadisin da muka karanta na bayan imamu abu daud man kana lahu untha falam yaidha wa lam yuhinha wa lam yuthir alaiha waladahu alaiha adkhalahu allah aljanna wannan hadisin banda wanda muka ce sun ruwaito shi kaman mun ce Abu Dawud ya ruwaito shi da Imam Ahmad ko to haka Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin Shu'ab al-Iman haka Ibn Abi Dunya a cikin Kitab al-Iyal haka al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi a cikin al-Mustadrak Imam al-Dhahabi ya wafaka masa amma al-Doktor Najm Khalaf a cikin tahqiqin da yayi wa littafin Kitab al-Iyal na ainihin wato Ibn Abi Dunya ya ce rijaluhu thiqat rijal na wannan hadithin thiqat sai dai wa fi sanadihi a cikin isnadin akwai Ziyad ibn Hudayr mutakallamun fihi da aka hadisin sun ce yana da rauni saboda akwai wannan Hudayr a Ziyad ibn Hudayr shi kuma malamai sun tattauna sun yi maganganu akan raunin sa ina fata an gane yabinna yani tastaghni alwahida min hunna arriayati ma'ana kowace ɗayan su har sai da ta kai lokacin da bata bukatar kulawarsa ta girma ta yi hankali har an aurar da ita to a daidai wanda ya kai wannan gabar ya dauko tarbiyar yarinya tun tana yar karama ciyarwa tufatarwa shi yasa malamai suka ce wannan akwai alamun cewa kula da ƴaƴa mata ya fi lada fiye da kula da ƴaƴa maza dalili suka ce saboda dawainiyar su da wahalhalun su sannan su sai lokacin da suka girma kuma zaka kai wa wani ya ci gajiyar su amma wannan bai sa kai kasa a guyuwa ba haka kai ci gaba da yi duk da cewa ka san karshe dai wani ne zai ci gajiyar wannan dawainiyar da wannan tarbiyar da wannan kulawar ba kai bane tare da cewa ba kai sunanka bai cika nisa ba ta bangaren yayanka mata domin suna nasabtuwa ne zuwa ga gidan mijinsu sabanin danka na miji da sauran abubuwa wanda yake sa da yawa mutane suka fi son ƴaƴa maza sannan kuma ita kanta dawainiyar da wahalhalun da ake yi da ƴaƴa mata to za ka ga bata kai irin wato ta dara irin dawainiya da wahalhalun da mutum yake yi da ƴaƴansa maza to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta kwadaitar da wato iyaye waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu wannan babbar falala ya musu wannan ni'ima ya ba su ƴaƴa mata kada su kosa kada su gajiya kada su sare su ci gaba da yi su ci gaba da kulawa su ci gaba da tarbiyantarwa su ci gaba da ilmantarwa har kowace ta kai girmanta bata sauka daga kan hanya ba bata rasa mutuncinta ba har zuwa ɗakin mijinta wannan babban aikin lada ne duk wanda yayi wannan to ko shakka babu kamar ya zabi ya zama abokin zaman manzon Allah ne a aljanna sallallahu alaihi wasallam shi yasa qala ibn battal rahimahullah ibn battal rahimahullah yake cewa haqqun ala man sami'a hadha alhadith ya zama haqqi akan duk wanda yaji wannan hadithin an yi amala bihi yayi aiki da shi li yakuna rafiqun nabiy sallallahu alaihi wasallam dan ya zama abokin zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil jannati aljanna wala manzilata fil akhirah babu wani matsayi a lahira afdalu min zalika da ya kai wannan a ce ga kaga manzon Allah kai a aljannan ma kuma ga kaga manzon Allah kaga wannan falalar karshe kenan ba falalar da Allah zai maka sama da wannan bayin da falalar sa ka aljanna kuma ya sa ka a wato ya zamto baka da nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ibnu battal yake cewa haƙƙi ne ga duk wanda yaji wannan hadisin sai dai baya san aljanna ko kuma aljanna baya san zama tare da manzon Allah in ko har mutun yana jin irin wannan wallahi irin waɗannan hadisan za su ƙara masa kuzari za su ƙara yi masa allura wajen ci gaba da kulawa in su matan Allah ta'ala ya azurta shi da su in kuma ma ƴaƴansa maza ne yana da ƙanne ya kula da ƙannansa wani za ka ga to ai yace ai to ai wannan hadisin shi ba da su ake ba duk ƴaƴansa maza ne to amma kana da ƙanne ai ai shi sa ka gaya maka ko ƴaƴanka ko ƙannanka idan kana falalar kana so ka same ta Allah bai sa zaka same ta ba ƴaƴanka saboda ƴaƴanka duk maza ne
to ka duba kannan ka mata biyu ko sama da haka dauko su ka kula da su ciyar da su tufatar da su ilmantar da su tarbiyantar da su har su kai aure zaka shiga cikin wannan falalar shi sa ibnu battal ya ce haƙƙi ne ga duk wanda ya ji wannan hadisin fa ya aiki da shi domin waye zai ki wannan irin tai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ainihin wato karba hannu biyu na wannan babbar kyauta da Allah ta'ala ya maka ba dan baya son ka ba sai dan yana so ya girmama ladanka sai yana son ya kambama matsayinka sai yana so ya kai ka wata kololuwar daraja a cikin aljanna shine ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah ya baka yaya mata guda biyu ko guda uku wani ma haga sun kai biyar ko fiye da haka din mata ne wannan in ya tsaya yayi wannan babban aiki yayi wannan babban jihadin wallahi na farko ba karamin gudunmawa ya bawa al'ummar da ya rayu a cikin ta ba kuma wannan ba karamar daraja da falala da lada zai samu ba a wajen Allah ranar tashin alkiyama da haka ba abin gudu bane ba abin kyama bane an gane ko kuskuren shine ka bar su babu kulawa tunda su mutane ne masu rauni kuma ko da yaushe suna jingina ne ba su iya cin gashin kansu in suna kanana kafin su aure suna karkashin kulawar uba idan suka yi aure suna karkashin kulawar miji idan sun manyanta suna karkashin kulawar yaya haka su suke yan gatan fulawa ina fata an gane domin su saboda daukakar su sun wuce kace musu aluja sai dai madda ina fata an gane dabi da ka shinkafa ta tashi wannan kuma sai dai ta ji ka tace Allah hore ya baka ikon abin siya an fahimta ba ta cika gane wannan ya kawai yaran da ta fahimta ta jana a matsa gashi nan za a shigo da katan din kaza ko buhun kaza ina fata an gane saboda haka mutane ne waɗanda suke koda yaushe suna buƙatar wani a kusa da su da zai ba su shawara ya kula da su ya yaye musu ainihin damuwar su ya share musu hawayen su to wani za ka ga ƴaƴansa ne amma duk ya kyale su kowace ita take kula da kanta kowace ita take siya kanta sosan wanka da sabulun wanki da sabulun abin nan da kuma man shafawa da sauran su kuma yana raye wannan kuskure ne ba karami ba ka san inda za ta je ta samu kuɗin ba kamar ɗan namiji bane shi zai iya zuwa ya leburanci zai iya zuwa ya kwadago zai iya zuwa ya sana'o'i ga sunan da ba amma ita tana zaune a gida ba ta aikin fari ba ta aikin baki to waye zai mata ba kai mata ba karama kallawo kai din ne dai za ka yi ta hakuri duk da yanayi na rayuwa da ake ciki gwargwadon samunka gwargwadon iya hidimtawa da za ka yi musu sannan karka basu su lalace karka basu su tabarbare karka kyale su da yan daba da yan tashas kowanne ya zo ya dinga dauke musu tunani har a lalata musu irin aikin da ka dade kana ginawa wannan ya kamata iyaye su san da wannan da hakan Allah ta'ala ya baka wannan jan aiki ne ko sosai musamman a wannan lokacin da ake rayuwa a saboda akwai karnuka suna nan kala kala a kowane wurare wanda suke kawo hari da abin nan kuma galibi sun fi son wayanda suke da kyakkyawan tarbiya sun fito da kyakkyawa daga kyakkyawan gida aga cewa an canza musu tunani da haka wannan akwai falala a cikin wannan ko Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yin haka wannan ka koma cikin Fathul Bari zaka ga wannan magana ta Ibn Battal a mujalladi na 10 shafi na 536 a karkashin hadisi na 6005 babu fadli man ya'ulu yatiman a karkashin babun falalar wanda ya kula ya dauki nauyin maraya abu na 6 al-adhanu fi udhnil maulud yanzu mun ji cewa wajen kusantar iyali a yi addu'a an samu ciki mun ji cewa za a kula da lafiyar cikin da tarbiyyar sa tun yana cikin ciki sannan malam ya taho da mu gaba ta biyar ya ga mana falalar kula da kuma tarbiyantar yaya mata to a wannan gaba ta 6 sai ya ce al'azanu in Allah ta'ala ya baka da ko ya baka haihuwa mace ko namiji to ai kiran sallah fi udhnil maulud a kunnan jariri ko a kunnan jaririya a rangada mata kiran sallah wa min as-sunanil lati yanbaghi lil muslim na daga cikin sunnonin da suka kamaci musulmi an yi amala bihaye aiki da su al-adhanu fi udhnil maulud yin kiran sallah a kunnan jariri ko jaririya duk da cewa akwai maganganun malamai game da hadisan da zamu karanta wasu suna ganin hadisan kiran sallah da na iqama ba su inganta ba wasu kuma sun inganta na kiran sallah din kuma jumhur na malamai na da can da kuma waɗanda suka biyo daga baya duk sun tafi akan yin aiki da wannan sunnar na kiran sallah da kuma ainihin wato a kunnan jariri ko jaririya da haka da yawa malamai sun tafi akan ingancin wannan hadisin hatta Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana hadisin amma zaka dinga jin wasu malaman suna sun raunana hadisan gaba daya duba da irin duro ko hanyoyin da hadisan suka zo amma dai da yawa malamai sun yi aiki kuma manyan wato littafai cikin littafan malamai za ka ga suna kakkawowa dan sannan an tambayi Sheikh Uthaymeen ban manta ba game da me ya kamata a yi wa jariri yace za a yi masa kiran sallah an sunnanta yin kiran sallah a kunnan jariri yace amma kuma hadisin iqama bai inganta ba dha'ifi ina fata an gane wa Ar-Rafi' bin Khadij an abihi radiyallahu anhuma qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adhana fi udhni al-Hasan ibn Ali yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiran sallah a kunnan Al-Hasan jikansa ibn Ali dan gidan sayyidina Ali hina waladat Fatimatu bisala lokacin da nana Fatima ta haifi Al-Hasan manzon Allah yayi masa kiran sallah a kunnansa wannan hadisin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi wancan hadisin wannan hadisin kai abinan to wancan magana ta farko da muka karanta ta Ibn Battal bata kare ba kun ga karashin ta kasa wa kada awrada al-Hafiz Ibn Hajar qawla Ibn Battal fi athna'i sharh al-hadith wato al-Hafiz Ibn Hajar wato a karkashin maganar Ibn Battal ya kawo hadisi mai lamba ta 6005 wa huwa shine hadithin ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza da ni da mai kula ko daukan nauyin maraya haka muke a aljanna wa qala bi isba'ihi sababatu wal wusla annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni da yan yatsunsa guda biyu da as-sababa da kuma al-wusla wa huna fi hadith tarbiyatil banati yan dabiqu ala man ya'ulu hunna kaga kenan anan a cikin hadithin tarbiyar yaya mata ana nufin man ya wato yan dabiqu ya dace ala man ya'ulu hunna ga wanda ya dauki nauyin su ma yan dabiqu irin yanda ya dace ala kafil da yace mi ga wanda ya kula da maraya to sai kuma hadithin da muka karanta na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al-Hasan kiran sallah a kunnansa lokacin da nana Fatima ta haife shi wannan hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 5105 Imam Tirmidhi hadisi na 1514 Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na 39 shafi na 297 hadisi na 23869 haka Imam Al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisin haka Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi shi ma ya ruwaito wannan hadisin wa hassanahu Al-Albani sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana wannan hadith. Qala An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yace qala jama'atun min ashabina yustahabbu an yu'adhdhina fi udhnihi al-yumna. Yace malamanmu sun so wato malamanmu sun ce yustahabbu mustahabbi ne an yu'adhdhina uba yayi kiran sallah fi udhnihi al-yumna a kunnan jariri ko jaririya na dama wa yuqimu fi udhnihi al-yusra ya kuma ta da iqama a kunnan hagu wannan abu ne da ake so kafin yaro ana haifarsa ai masa wannan bayan an wanke shi kila an masa tahaniki ko kuma ai fara masa kiran sallar sannan sai ai masa tahaniki wannan sai iyaye mata su ma sani wani lokaci zai ga sai bayan kwana biyu ko kwana uku sai a ce wai za a zo a yi masa hudu ba sai a lokacin za a yi mai kiran sallah hudu ba kenan da ba wani abu ake yi ba da bankar ka dauka wani dogon karatu ne in ka ji an ce za a yi wa jariri hudu ba wannan shine hudu bar kiran sallah ce da haka ita ma uwar a koya mata in tana da yan kurakurai a gyara mata yanda in ta haifi jaririn baka kusa kan ka dawo mata ma kiran sallah amma wanka ta ma kiran sallah shikenan na fata an gane ba kuma sai an jira wani malami a ce a jira malam wani kiran sallah shine dai hudu ba yawanci zaka ji an ce ai za a yi wa yaro hudu ba ko aka raba kallamuna so za a yi wa yaro hudu ba sai aka dauka hudu ba kamar wani dogon jawabi ne da dogon karatu da shi uban ba zai iya ba uwar ba za ta iya ba to ai hakuri yau na farke laya kiran sallah ne yawa ba wani hudu ba bace wata abin nan kiran sallah ne ina fata an gane zaka iya matarka za ta iya in kuma shi malam yana kusa an kawo masa dan samun tabarruki babu laifi wanda ake kyautata masa zato an ka an ce makiran sallah babu damuwa amma kana tsaya jiran sa kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba a kiran sallah ba ana jiran wani yazo ya kiran sallah kiran sallah ne za a masa kunnan dama iqama ita kuma hadisin sun ce yana da rauni sosai na ainihin wato iqama قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله تعالى يتي وسر التأذين والله أعلم سر ونن كيران سلر الله شيني مفي سني أن يكون أول ما يقرأ السمع الإنسان حكمة ده سر لكي تكين كيران سلر شيني وي فرقون أبن دزي وشكون نن متن كلماته المتضمنة سيني كلمو من الله مدعوك كين سركي المتضمنة لكبرياء الرب وإن دسك قنشي جيد إسان أبنجي وأظمته دي جرمان الله سبحانه وتعالى والشهادة سك قنشي كلمة الشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام وديتتي فرقوان أبن دزيشي مسلنتي ديتا فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا وانا كمر أنا لقنا وجاريري أنا لقت واتو أنا لقنتا مسا كو أنا لقنا مسا شعار الإسلام ونتاكينا مسلنتي عند دخوله إلى الدنيا لوكشن شقو واسا دنيا يسانتو هينا شقو واتو غا ونمهمون أيكي واندزيزو أكانسا زي جنو أكانسا زي رايو a kansa zai mutu ya koma zuwa ga Allah to gashi da shi zai shigo kaman yanda kuma ake so ya koma zuwa ga Allah da shi to sai da aka bari da an zo ƴan barka sun yi ta surutu an yi guda an yi kaza da ya jiji wannan kila ma an ji kada kade to ai kaga ba haka aka so ba kiran sallan na ake so ya san cewa ga farkon shigowarsa duniya wannan kalmar ya ji to shi yasa da an man wanke shi daga jini da waye kawai nan take ai a samu uwar ta mai kiran sallah ko kuma wanda yake gurin dai uba yana nan a samu dai ayi masa kiran sallah ina fata an gane in aka yi masa kiran sallah shikenan insha Allah duk wata hayaniya da za ta zo za ta nan gani nan bare domin farkon abin da ya fara ji wato kalmomi ne da suka kunshi ji da isa na wanda ya halice shi girma na wanda ya halice shi kalmar shahada ce wanda ita ce farkon abin da ake shiga da ita musulunci sannan ya zame masa kaman allakana masa wato wata alama wani take daga cikin taken musulunci inda dukhulihi ila dunya lokacin da ya shigo duniya kama yulakkanu kaman yanda ake lakkana masa kalimatut tauhid wannan kalmar ta la ilaha illa Allah ta tauhidi inda khurujihi minha ran da zai bar duniya وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وانن با وانا أبو مصوباني نئسر تاثير كيران صلى زوا غزوت يجاري وانن با وانا وانا زي إنكاري كوي مسن حكا شيني معنا وغير مستنكر وانن با وانا أبو أي تتنكيا بني با وانا أبو أي تقردن دمي بني كو مسن تاوا غمد وصول تأثير التأذين wato atharit ta'zin kai game da isar wato atharit ta'zin wato alama da gurbi da tasirin kiran sallah ila qalbihi zuwa ga zuciyar jariri wa ta'assurihi bihi da kuma yanda zai tasirantu da shi wa illam yash'ur ma'a ma fi zalika min fa'idatin ukhra wa illam yash'ur wai koda mutum ma bai san ma'a ma fi zalika tare da abin da ke tattare da hakan ba min fa'idatin ukhra na wata fa'idar kiran sallah kunnan jariri daban ko iya waccan kawai ya isa fa'ida cewa wannan kalmomin da ake yi a kunnan jariri suna da matukar tasiri a zuciyarsa wa hiya hurubu shaytan ma'ana koda baka iya gano wata fa'ida ba sai waccan ballantana ma akwai wata fa'idar daban shine wa illam yash'ur koda mutum ba shi da masaniya ma'ama fi zalika tare da abin da ke tattare da waccan fa'idar ta farko min fa'idatin ukhra cewa akwai wata fa'idar kuma ta biyu wa hiya ita ce hurubu shaytan yanda shaydan ke arcewa a guje yanda shaydan ke gudu min kalimatul adhan daga kalmomin kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da an fara kiran sallah shaydan zai fita da gudu sai ya kai inda zai daina jin kiran sallah to yanzu kaga kenan in ana haifar jariri yana so ya matso kusa da jariri ana haifar sa amma wanka sai akai kiran sallah kamar tun daga yanzu an nuna wa shedan cewa ba shi ba wannan yaro da haka ya nisanci wannan jariri ko jaririya wa min as-sunan allati yanbaghi lil muslim na daga cikin sun wayannan duk su suke sa fa mutun ya samu da nagarin duk ana gaya mana hanyoyin tarbiya da hanyoyin samun nagartattun yara wa min as-sunan na daga cikin sunnoni allati yanbaghi wani abu muka tsallake
inda aka ce inda dukulihi ila dun to a bayanin ka kafa da hadaru ta hadin ila kalli
na to babu anan to wanda babu sai su sa eh insha Allah ai ziyadar ragin shine matsala amma ziyadar in dai ba ma'ana ta canza ba matsala an gane ko wa min as-sunan allati yanbaghi lil muslimi al-amalu biha sunnatat tahnik yana daga cikin sunnonin da ya kamaci musulmi yayi aiki da su shine sunnan nan ta tahniki an gama maganar kiran sallah to sai kuma sunnat tahniki ita ma ya kamata duk musulmi yayi aiki da ita wat tahniku me ake nufi da tahnik wa huwa mala yace at tahnik shine an tamdaga at tamra shine ka tattauna dabino thumma tadulukuhu bi hanaki sabi sannan ka goggoga shi a dasa shin yaro fi dakhili famihi ta cikin bakin sa in an tattauna dabinan yayi laushi sai a dauko shi sai ka goggoga shi a dasa shin yaron wannan shi ake nufi da at tahnik yarwi abu musa al-ash'ari radiyallahu an abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ya ruwaito hadisi fa yaquli yana cewa wulida li gulamun an haifa mun jariri fa ataitu bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai nazo da jaririn wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasammahu ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rada wa wannan jariri na wada suna ibrahim fahannakahu bitamratin ya kuma yi masa tahaniki da dabino wato manzon Allah ya tattauna dabino da bakin sa mai albarka ya dauko dabinan ya goggoga a dasashin wannan jariri wada alahu bil baraka kuma manzon Allah ya yi masa addu'ar Allah ya yi masa albarka wannan hadithi Imam al-Bukhari ne ya ruwaito shi a cikin littafin sa hadithi na 5467 da kuma hadithi na 6198 Imam Muslim shi ma ya ruwaito hadithin a hadithi na 2145 hadithin yana cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na 32 shafi na 341 hadithi mai lamba ta 19570 min ziyada tibnihi abdullah yana daga cikin ƙare-ƙaren dan Imam Ahmad Abdullah wanda yayi wa musnad wato shi ma ya kawo su ruwayoyin ko ya kawo su hadisan ƙari akan wanda baban sa yayi ya rubuta a cikin littafin musnad da kaga ka samu hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari na cewa an kawo dan Abu Musa al-Ash'ari wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa tahaniki kuma ya sa masa suna Ibrahim kuma yayi masa addu'ar Allah ya masa albarka wa tarwi asma'u binti abi bakr radhiyallahu anha nana asma'u yar abi bakr Allah ya kara mata yadda ita ma ta ruwaito hadisi indama waladat abdullah ibn zubair lokacin da ta haifa abdullah ibn zubair taqulu tana cewa ataitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace nazo da abdullah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'tuhu fi hijrihi na ajiye shi a cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma da'a bi tamratin manzo Allah yace a kawo masa dabino da aka kawo fa madagha ha ya tattauna dabinan ya tattauna thumma tafala fihi sannan yayi tofi a cikin bakin wannan yaro fa kana awwalu shay'in dakhala jawfihi ya kasance farkon abin da ya shiga cikin cikin wannan jariri riqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato yawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma hannakahu bitamr sannan manzo Allah ya shashafa masa ya masa tahniki da dabino thumma da'alahu sannan ya masa addu'a wa baraka alaihi yace Allah ya masa albarka ina fata an gane sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine abinda bayan ka riga kai maka kiran sallah sannan sai kai masa tahniki watahniku wannan hadithin shi ma hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 3909 da kuma hadisi na 5469 Imam Muslim hadisi na 2146 a babi na 26 Imam Ahmad a cikin Musnad din sa mujalladi na 48 shafi na 144 kai shafi na 504 hadisi na 26938 watahaniku yakunu aqibal wilada wannan tahanikin shi ma ana yin sa ne ana haihuwa bayan haihuwa shi ma ake yin sa da haka kan shi ma sai ka ga an ce wai ana jiran malam zai zo ya masa hudu ba to sai ya ga ba ranar ba ba washe gari ba sai bayan kwana uku ma ya sha nono ya sha ruwa sannan sai daga baya kuma sai a zo a yi masa kiran sallah ya jijjikida ya ji guda ɗan murna sannan sai a ce za a yi kiran sallah sannan kuma ya sha nono ya yi kaza sannan a ce za a ba shi dabino a'a abin da ya kamata abu na farko da an ce mace ta kusa haihuwa ya zama ka samu dabino mai kyau irin mai taushi din nan ko ajuwa ko wani wanda ya sawaka ya zama yana kusa da lokaci yayi an haife shi kana kusa da gurin ka dau ana wanke shi ana baka shi kai masa kiran sallah a kunnan sa na dama kana maka kiran sallah dabino a wanko shi ka tattauna shi yayi ruwa yayi laushi sai ka debo da bakin ka haka sai ka lakata masa a jikin dasashin sa shikenan kai tahniki kai sunnar kiran sallah yaji kuma kai masa tahniki to kaga duk wannan karatun yana da fa'ida in kaji kaga yanzu kaga ashe ba wani long process bane da sai an jira wani yazo zaka iya yi ko qala ibnu hajar yace wa aulahu tamr amma abin da yafi cikin abin da za a yi wa yaro tahniki da shi shine dabino an gane ko haka ibnu hajar wa tahniku kai yakunu aqibal wilada ko wato tahniki yana kasancewa bayan an haifi jariri wa yuradu bihi an yatamarrana almauludu ala alakali na farko dai abinda ake nufi da tahniki shine yaro ya fara sabawa ko ya fara koyan alakalu ci kaga wato power house yana da matukar amfani tun yana jariri an ga masa akwai cin abinci ina fata an gane dan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin dan haka dan ya fara sabawa da wato ya fara horuwa da wato abinci wa yaqwa alaihi kuma ya zama to yana samun karfi da energy wato daga abinci ana so a nuna masa cewa abinci yana da matukar alfanu da tasiri a rayuwarsa domin da shine zai iya samun shine chemical energy in ya same shi da shi zai iya yin al'amura na ibada fafutuka ta rayuwa qala ibnu hajar yace wa aulahu amma abinda yafi duk abinda za a yi tahniki da shi wanda yafi at-tamru shine dabino fa illam yatayassar faratabun idan ba a samu at-tamru ba to in bai saukaka ba to sai a yi da ar-rutab danyen dabino wato an fi so a yi da at-tamru busasshen kenan in bai samu ba domin at-tamrat tamru annabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi tamratin kaga da tamru annabi sallallahu alaihi wasallam busasshen dabino yayi tahniki da shi to da shi za a samu in babu shi sai a samu kuma ar-rutab wa illa idan babu ar-rutab din ma a kusa fa shay'un hulwun sai a samu wani abu mai zaki kamar zuma kenan ko wa asalun nahli wato zuma ta kudan zuma aula ita tafi dacewa min gairihi fiye da waninsa in wani abu mai zaki za yi amfani da shi to zuma tafi dukkan wani abu da za yi amfani da shi in ku akwai dabino kaga alhamdulillah dabino baya wahala kuma musamman tunda ba haihuwan nan ba nan da nan ake yin ta ba akwai lokaci mutum zai iya siya ma a daure a leda ya aje in lokaci yayi kawai sai dai mutum kawai sa a dauko shi yayi amfani da shi a koma cikin Fathul Bari mujalladi na 9 shafi na 727 Kitabul Aqiqa littafin da Imam al-Bukhari yayi maganar aqiqa babu tasmiyatil maulud babun da yazo na rada wa jariri suna gadata yuladu liman lam ya'uq anhu ko wato a rada wa jariri suna wa shagarin da aka haife shi ga wanda ba za a samu yanka masa ragon suna ba wa tahanikuhu da kuma yi masa tahaniki shine wannan tauna dabino din a sa masa a baki wa min adillati mashru'iyyati tahanik inda alwilada na daga cikin dalilan da suka nuna an shar'anta yin tahaniki inda alwiladati lokacin haihuwar jariri wastihbabu fi'lihi da kuma mustahabbancin yin tahaniki din lil maulud ga jariri ko jaririya anna anas bin malik radiyallahu an anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala yace kana ibn li abi talha yashtaki wani da daga cikin yayan abu talha al ansari wanda mijin mahaifiyar anas kenan an gane ko domin anas mahaifiyarsa ummu sulaim bayan rasuwar mahaifinsa ta auri abu talha al ansari to suna da yaya da Abu Talha al-Ansari to a cikin ayyan Abu Talha al-Ansari akwai a daga cikin su wanda bai da lafiya fa kharaja Abu Talha haka Abu Talha ya fita ainihin wato ya bar wannan yaro cikin rashin lafiya fa qubida as-sabiyu bayan fitar Abu Talha sai Allah ya karbi ran wannan yaro fa lamma rajaa Abu Talha da Abu Talha ya dawo qala sai tambayi mahaifiyar yaro wato ummu sulaimi kenan tace yace mata ma fa'alabni yaya jikin yaro na yaya jikin dana qalat ummu sulaimi sai ummu sulaimi radiyallahu anha tace huwa askanu ma kana ai ya warke fiye da yanda yake da ya warke fiye da da fa qarrabat ilayhi al'asha ta kawo masa abincin dare fa ta'asha yace thumma asaba minha sannan ma ya kusance ta kuma falamma faraga sai da ta ga ya samu natsuwa ya gama qala sai ta ce waris sabiya to sai kuma kaje ka binne yaro a sheidan ya rasu wato akwai darasi mai tarin yawa a cikin wannan kissa ta wannan ummu sulaimi din nan an gane ko ka duba fa dan ta fa ya rasu a wata ruwaya ma ta ce wa mutanen gidan kan wanda ya ba Abu Talha labari ni zan bashi labari ni na san Abu Talha na san irin usulubin da zan wajen gaya masa dan nan ya rasu dan yana nan a matsayinsa na matacce amma ta zo ta kawo masa abinci ya ci abinci ta yi ado a wata ruwaya ma aka ce ta yi kwalliya ta yi ado har ta burge shi har ya kusance ta sai da gama sai ta kuma ce to a wata ruwaya ma ta ce yanzu misali in tambaye ka yace eh yace mutane ne suka bawo suka baka aro na kayan amfani kai amfani da wannan abun zuwa wani lokaci sai suka zo neman wannan kayan aron nasu ka ba su ya dace ka hana su suka ce yace a ko kadan ai wannan baya cikin mutuntaka a baka aron abu kai amfani da shi a zo karbar kayan aro kuma ka ce ba za ka bayar ba wannan ai bai dace ba sai ta ce to abinda Allah ta ce to ka binne yaranka aran da Allah ya baka ya karba an gane ko falamma asbaha to lokacin dare yayi falamma asbaha Abu Talha bayan Abu Talha ya wayi gari a ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya bawo manzon Allah labarin duk abin da ya faru fa qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a arrastumul layla shin kun sadu a jiya da daddaren qala na'am yace eh na kusance ta jiya da daddare qal sai manzo Allah yace Allahumma barik lahumu fi lailatihima yace ya Allah ka sanya musu albarka a wannan saduwar tasu ta dare fa waladat gulaman sai ko Allah ya karba addu'a wannan saduwar da aka ashe ciki ya samu da haka ana nan ana renan ciki har zuwa lokacin haihuwarsa fa waladat gulaman sai ta haifi yaro fa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ta sa aka zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa arsalat ma'ahu bitamratin kuma ta hada da dabino tace a kai shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino fa akhadahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan yaro fa wannan jariri fa qala ama'ahu shay'un yace an hado ka tunda Anas ne ya taho da aikan shi ya dauko jaririn aka bashi aka ce kaje ka kai wa manzon Allah shi aka bashi da dabino sai manzo Allah ya tambaye Anas amma ahu shayun an hado ka da wani abu da shi jaririn qalu na'am tamaratin sai suka ce isu wanda suka taho da jaririn suka ce eh dabino aka ba mu taho da shi fa akhadha annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbo wannan dabinan fa madagha ya tattauna dabinan thumma akhadha min fihi sannan ya fito da shi daga bakinsa faja'alaha fi fisabi sai ya sanya a cikin bakin wannan yaro wahannakahu bihi yayi masa tahaniki da shi shine ya goggoga masa adasashin sa wasammahu abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya radawo wannan yaro suna abdullahi a wata ruwaya aka ce wannan yaron abdullahi sai da ya haifi ƴaƴa guda 9 shi wannan abdullahi sai da ya haifi ƴaƴa guda 9 kulluhum hafizul qur'an dukkanin su alaran mu'mine qara'ul qur'an sun haddace alqur'ani kaga kaga duk wanda yake son albarka to irin wannan karantarwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ka dinga bi daki daki tun daga lokacin da mace take da ciki har zuwa lokacin da tayi har zuwa wannan gaba din insha Allah sati na mai zuwa in Allah ya kai mu zamu ji ko akwai sauran lokaci alan nawawi ko to wannan magana ka koma cikin Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin hadisi na 2470 Imam Muslim hadisi na 2244 a babi na 323 قال النووي رحمه الله امام النووي رحمه الله يتي اتفق العلماء malamai sun hadu a lasti babi tahnikil maulud akan mustahabbancin yuwa jariri tahniki inda wiladatihi lokacin haihuwarsa na fata gane to sai mu tashi game da radin suna kuma tasmiyatul maulud wal kunyati tayyiba insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika